نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديتا تفتح الله واندا يساك بام داما زما أولنا مسلاتي كما أولنا أنقوة تبان فاندو تبيو أتكم أننا قرينا نيامي دومين قباتا دا كراتون وانا لتاهي نا منهج الحق واندا منظومة wanda ta shahi aqida wanda yau insha Allah za mu tashi kan baiti na 8. Malaika cewa wa nusbitu akhbar as-sifati jami'aha wa nabra'u min ta'wil man kana yajhadu. Malaika wa nusbitu akhbar as-sifati jami'aha, muna tabbatar da muna masu imani muna masu tabbatarwa game da duk abin da yazo na labarin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala. Babu wata siffa daga cikin siffofin Allah wacce muke musu. Dukkan siffofin da suka zo a cikin littafin Allah da sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, muna tabbatar da waɗannan siffofin, muna tabbatar da su, ba ma musan wani abu daga waɗannan siffofin. Shi yasa Imam Ahmad rahimahullah yake cewa la yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama la yatajawazu al-Qur'an wal hadith. Imam Shafi'i yake cewa ba a siffanta Allah da wata siffa sai da abinda Allah ya siffanta kanshi da shi, koko manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta shi da wannan siffa. Abinda baya ketare Al-Qur'ani da hadisi. Da haka dukkan siffofin Allah da malam yace jami'iha, wannan fadakarwa ne akan cewa babin siffofin Allah ko kuma baban da yake bayani akan siffofin Allah ɗaya ne, sannan kuma magana guda ce, ma'ana dukkan su za a tabbatar da su ga Allah, kamar yanda Allah ya tabbatar ma kansa ko kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa. Wa nabra'u min ta'wil man kana yajhadu, mana yace muna kukutuwa game da tawilin wanda ya zamanto yana musan siffofin Allah. Allah ya siffanta kanshi da wasu siffofi, ala sabilil misal Allah yana cewa tabarakal ladhi bi yadihi almulku, albarkoti sun yawaita ga wanda mulki yake a hannunsa. Kaga nan Allah ya siffanta kanshi yana da hannu. To akwai waɗanda suke cewa bai kamata a ce hannu ba, saboda in an ce hannu ai kowa ya san hannu yanda yake, kenan an ce Allah na da hannu irin hannayen bayunsa. To wannan irin tawilin malam yace muna kubutuwa da shi. Abinda Allah ya siffanta ma kansa da shi babu maganan juya lafazi ko ma'anar wannan siffa. Yanda Allah ya siffanta kanshi, to haka za mu siffanta Allah. Allah ya ce na da hannu,
dole mu yi imani Allah na da hannu, hannu irin wanda ya dace da zatinsa, bal yadahu mabsuutat khali. Ko kabre sun ce hannu Allah makale yake, ma'ana bai saki bai bayarwa. Sai Allah ya ce bal yadahu mabsuutat khali yunfiqu kayfa yasha, hannayen Allah buɗe suke guda biyu, Allah yana ciyarwa ne yanda ya ga dama. Kaga nan Allah ya sufanta kanshi da hannu. To ba mu magana tawili a ce ba hannu Allah ake nihi ba, a kudura Allah ake nihi, la Allah ya ce sufa hannunsa ne ya tsaya. Allah ya ce yana da sufa wannan hannu, ubangiji Allah ta'ala ya sufanta kansa da hannu, kenan wajibi ne mu ma mu yarda da wannan sufa. Yanan ba tare da tawili ba, Ibn al-Qayyim yake cewa in an ce juya ma'anar sufa nau'i biyu, ko a juya lafazin ko kuma a juya ma'anar. Juya lafazi shine a karkace daga lafazin daga huskarsa zuwa wata huska. Misali Allah ya ce tabarakallazi biyadi, to sai a canza yadi ne a ce bi kudratihi, kaga an canza lafazin. Shi kuma lafazin ya yake yadi biyadihi, da hannunsa. Kenan wannan duka ba za bai halitta ba, ko a ƙara wani abu, ko a rage wani abu, ko a canza wani wasali na irabi, ko kuma wanda ba ma na irabi ba. Da haka aka ce kenan wannan nau'i hudu ne. Amma ma'anar canza ma'ana ko juya ma'ana shine a juya ma'anar abin daga huskarta da hakikanin wannan ma'anar. Allah ya ce yad, kuma kowa ya san yad in za a fassara shi da Hausa ne za a ce wa hannu. Amma sai mutum ya juya ma'ana ya ce a'a ba hannu za a ce ba, ikon Allah. To wannan sai a bashi wani lafazi ko kuma wata ma'ana daban. Saboda haka kenan wannan shi ma malai ya ce muna kukutuwa da ire-iren waɗanda mutanen wanda wannan shi ne ɗabi'arsu, waɗanda suke inkari. To mun irin wannan mashigar malai ya ce ba mu ba ita, mashigar tawili na siffofin Allah, wanda shi ne zai sa mutum ya rika musan wasu siffofi na Allah, wani ya kore ma Allah wasu siffofinsa, waɗanda suke fassara siffofin Allah ba yanda Allah yake nihi da su ba, saboda kiran ƙarya da kuma canza kalma daga wurinta ko kuma kalmomi daga wurarensu. Manuwar abin da yasa suke yin haka shine ni ƙaryatawa da kuma musu. To saboda haka kenan wannan abu ne wanda ake tsoratar da mutane, sannan kuma mutane su nisanci wannan. Baiti na tara mala yace fa laysa yutiqul aqlu kun hasifatihi fasallim lima qala ar-rasul Muhammadu fa laysa yutiqul aqlu kun hasifatihi. Babu wani hankali na mutum ko na wata halitta wanda yake da ikon kamanta yanda siffofin Allah suke. Kunha anan shine kaifa. Babu wani hankali wanda yake iya kwatanta siffofin Allah subhanahu wata'ala ya ce ga yanda suke. Kenan kaga wannan na bata waɗanda suke cewa ma'ana in an ce ar-rahmanu alal arshi istawa, Allah ya daidaita akan al'arshi, sai su ce daidaita yanda aka sani, yana zaune ko yana tsaye. Saboda an kulla duk inda suke da kaihi da hazaka da fahimta, ba sa iya kai sani yanda siffofin Allah suke tabaraka wa ta'ala. Saboda dukkan wani abin da ka sani wanda yake cikakke, wanda yake zauwa ga hankali, wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana da shi dan haka Allah subhanahu wa ta'ala girman shi ya huce inda za a iya kwatanta a ce ga yanda ya ga yanda siffarsa take da daukakar sa dan haka babu wani hankali na mutane ko hankulan mutane di yanda aka ba su kaihin hankula ma'ana su kasassu ne ba su da iko akan haka saboda haka mala Allah ya masa rahama yace fa laysa yutiqul aqlu kun hasifatihi shi yasa an tambaye Imam Malik rahimahullah aka ce mishi Allah na cewa ar-rahman ala al-arsh istawa Allah ya daidaita akan al-arshi sai aka ce ma Imam Malik kaifa istawa yaya ne Allah ya daidaita tsaye yake zaune yake kwance yake kishin kida yake fa kala sai Imam Malik yace al-istiwa'u ma'lumun in an ce daidaita wannan abu ne wanda yake sananne da an ce daidaita kowa ya san abin da ake ce ma daidaita a yaran Larabci sannan sai yace wal kaifu majhulun yanda Allah ya daidaita wannan kuma an jahilce shi ba wanda ya san yanda Allah ya daidaita da al'arshin sa tsaye yake a zaune yake a kishi kida yake ba wanda ya san wannan wannan kowa ya jahilce shi wal imanu bihi wajibun Imam Malik yake kuma imani da cewa Allah ya daidaita akan al'arshin sa wannan wajibi ne da dukkan mai aqida ta kwarai da dukkan mai ingantacciyar aqida wajibi ne a gare shi yayi imani da wannan ya yarda da wannan was'alu anhu bid'atun tambaya cewa yaya Allah ya daidaita akan al'arshi wannan bid'a ne ba bid'a ce saboda haka kenan malam ya nuna mana anan za ka sai ce fasallim lima qala ar-rasul muhammadu ma'ana ka miƙa wuya ka sallama da abinda muhammadu ya faɗa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah ya faɗa na siffofin Allah ka sallama ka tsaya nan kada ka wuce gona da iri kakka koma binciken abinda ba a saka ba kakka koma tawilin abinda ba ka da dalili akan sa saboda manzanci daga Allah ne abinda yake ga manzo shine isarwa mu kuma abinda yake gare mu shine miƙa wuya Allah ya aiko manzo manzan ya isar abinda an namu shine miƙa wuya annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da manzanci da Allah ya aiko shi da shi dan haka bai toye komai ba na daga manzancin da Allah ya aiko shi da shi da haka abinda yake wajibi akan dukkan musulmi shine ya gaskata shi a cikin duk abin da ya bada labari shi yasa Imam Zuhuri yake cewa minallahi ar-risala wa ala rasulillahi al-balagh wa alaina at-taslim manzanci daga Allah ne abinda ke kan manzo shine isar da wannan manzancin mu kuma abinda yake akan mu shine mu dauya da abinda manzo yazo da shi shi yasa al-Imam Shafi'i rahimahullah Allah ya masa rahama yake cewa amantu billah nayi imani da Allah wa bima jaa anillahi ala muradillah haka nayi imani da abin da yazo daga Allah kuma akan abin da Allah ke nihi wa amantu bi rasulillah yace nayi imani da manzon Allah wa bima jaa ar-rasulillahi ala muradi rasulillah haka nayi imani da abinda yazo daga manzon Allah akan kuma yanda manzon Allah yake ni dan haka wanda ya zamanto akan kan akan gaba wajen miƙa wuya to ya kasance akan tafarki ko mu ce hanya wadda take ta tsira da kuma rabauta amma wanda ya zamanto Allah ya tsare bai miƙa wuya ba bai sallama ba a yana kokarin samun labaru sawa'an labaru na siffofin Allah ko wasunsu da kau da kai ko kuma rishin miƙa wuya, to wannan hanya ce ta halaka. Abin nan annaka idan Allah ya siffanta kanshi da wata siffa, to ka tabbatar wa Allah da wannan siffa. Magana ka ce a'a kenan, in an ce wannan, in an siffanta Allah da wannan siffa kamar an siffanta shi da halittun sa, rewaya saka Allah shine ya siffanta kanshi da wannan siffa. Abinda annaka shine kai imani, ko kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta shi da wata siffa. Wannan shine ma'anar wannan baiti na tara. Baiti na goma mala yace huwa samadul ali li izmi sifatihi wa kullu jami'il khalqi lillahi yasmudu. Ma'ana huwa samadu, Allah subhanahu wa ta'ala shine as-samadu. In an ce as-samadu, ma'ana as-sayyidul ladhi kamula fi su'udihi, ma'ana shugaba wanda ya kai matukar cika a wajen bayarwarsa da kyautatawarsa, wanda zukata suke ma'ana karkatuwa zuwa gare shi, wanda shine abin nihi da bukata a wajen kwadayi wani abu ko kuma fargaban wani abu. Wannan kuma saboda dabi'u na alkhairai waɗanda suke masu yawa, da kuma yawan siffofi na godiya ga Allah. Wannan suna ne daga cikin sunayen Allah kyawawa, as-samad. Yazo a cikin suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, kace huwallahu shine Allah as-samad al-ahad, wanda yake makadaici. Allahu samad, Allah shine abin nihi da bukata. Dukkan bayu suna da bukata zuwa ga Allah, suna da bukatu zuwa ga Allah. Dan haka kenan Allah subhanahu wa ta'ala babu wani daga cikin bayu, daga cikin bayun Allah da baya da bukata a wajen Allah. Sannan mala Allah ya masa rahma ya bayyana a cikin wannan baitin ma'anarsa, cewa abinda ake nihi da as-samadu wa kullu jami'il khalqi lillahi yasqudu, dukkan halittu ma'ana masu bukata ne zuwa ga Allah. Dukkan halittu masu bukata ne zuwa ga Allah. Shi yasa aka ce as-samadu innan yana nuni akan al'amura guda biyu. Al'amari na farko yana nuni akan izamu sifatihi, girman siffofin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa as-samadu, ma'ana shi ne as-samadu kenan. Wannan na daga cikin ma'anoni, ma'ana as-samadu li'izmi, ma'ana Allah shi ne abin nihi da bukata saboda girman siffofinsa. Da haka Allah shi ne abin nihi da bukata, wanda shi ne adda siffofi masu girma, maɗaukaka, cikakku, wa'inda babu wata siffa wadda ta cika irin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yake masani, wanda kuma sanin shi ya cika a cikin komai, babu abin da Allah bai san da shi ba, wanda yake gwani a cikin ayyukansa, kuma gwaninta cikakkiyar gwaninta da hikima cikakkiyar hikima a cikin ayyukansa. Wannan ma'ana ta farko kenan. Sannan ma'ana ta biyu da as-samad ke tsoka shine anna jami'al khalqi lillahi tasmudu, dukkan halittu tafsa'u fi hajatiha wa ragabatiha wa talabatiha wa talja'u ilayhi wahda, ma'ana dukkan halittu suna hirgituwa a cikin bukatunsu da abubuwan kwadayinsu da ababen nemansu, suna jinginuwa zuwa ga Allah shi kadai, ma'ana dukkan halittu. Wannan shine ma'ana as-samadu na biyu. Dan haka kenan as-samadu din nan yana nuni akan waɗannan ma'anonin guda biyu. Baiti na 11, mala yace aliyun ala zatin wa qadran wa qahruhu qaribun mujibun bil wara mutawaddidu, ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala aliyun, Allah madaukaki ne. Wannan aliyun suna ne daga cikin sunayen Allah, ya zo a wurare daban-daban a cikin Alkur'ani. Daga cikin Alkur'ani akwai aya ƙarshen ma'ana ayatul kursi. Ayatul kursi Allah ta'ala yana cewa wa huwa al-aliyyul azim, ko Allah shine madaukaki kuma mai girma. Wannan suna na al-ali ma'ana yana nuni akan tabbatuwar ma'anar daukakuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana Allah yana saman kome, yana saman halittarsa. Ma'ana Allah madaukaki ne da zatinsa saman halittunsa, ya daidaita akan al'arshinsa, daidaita da taddace da girmansa da kamalarsa da kuma ma'ana daukakarsa. Da haka a lokacin da wannan mai tsarin baitin baituka malai ya ambaci wannan suna, sai ya biyo shi da bayanin ma'anarsa da ake ni da shi, yace aliyyun ala zata, madaukaki wanda ya daukaka da zatinsa. Wannan shine ma'anar farko. Ma'anarsa ala bi zatihi subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka da zatinsa. Sannan ma'ana ta biyu sai yace qadran, haka Allah ya daukaka, ma'ana a wajen iko. Allah shine mai cikakken girma, Allah shine mai cikakken iko. Da haka Allah yace wa ma qadarullaha haqqa qadarihi, ma'ana ba su girmama Allah ba gaskiyan girmama shi. Saboda mi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama, kasa gaba daya damka ce ta Allah a ranar tashin kiyama. Yawm tubaddalu al ardu ghayra al ardi was samawati, ranan da za a canza wannan kasar da muke samanta, Allah zai nade ta ya rike ta a hannunsa, sannan a nade sama ita ma ya rike ta a hannunsa, sannan kuma ma'ana a canza sammai da kasai gaba daya. Dan haka Allah subhanahu wataala ma'ana kasa gaba dayan ranar tashin kiyama damka ce ta Ubangiji Allah subhanahu wataala. Wannan shike nuna mana girman Allah da ikon Allah da daukakar Ubangiji Allah subhanahu wataala fiye da yanda kake tsammani. Ma'ana ta uku qaharuhu, ma'ana Allah subhanahu wataala ya daukaka da rinjayarsa. Wannan yana daga cikin ma'anoni na al-uluwi, ma'ana wannan ma'ana ce tabbatacciya ga Ubangiji Allah subhanahu wataala. Shi yasa a suratul an'am Allah ta'ala yake cewa huwal qahiru fawqa ibadi, Allah shine marinjayi a saman bayunsa. Ba wani abin da ke rinjayar Allah, ba wani abu wanda yake buwayar Ubangiji Allah subhanahu wataala. Wa'innan ma'anonin guda uku ma'anoni ne na al-ulu, ma'ana daukakuwar Ubangiji Allah subhanahu wataala. Da haka wannan suna na aliyun al-aliyu, ma'ana suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala. Shi yasa Ibn al-Qayyim rahimahullah a cikin littafinsa Madarijus Salikin yake cewa min lawazim ismil aliyil uluwa al-mutlaq bi kulli itibar, yana daga cikin abubuwan da sunan al-ali ya kumsa, waɗanda suke lazimi ne, tilas ne a same su, shine daukaka. Allah yana saman kome mutlaqan, ba kaidi, komai Allah na sama gare shi, babu kuma abin da Allah bai san da shi ba. Ina kallon wani mai tirkaniya cikin abin nan YouTube ne ko abin nan ne, sai yana magana cewa yana iya kawo ayoyi guda 100 a cikin Al-Qur'ani waɗanda suke nuna cewa masu cewa Allah na sama ƙarya suke. Ya kawo daga shigi ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum ayna ma kanu. Yace waɗanda suka ce Allah na sama, ga kuma Allah yace babu mutum uku da za su gana face Allah ne na hudu, babu wasu mutum biyar da za su gana Allah ne na biyar din su, abin nan na shidan su, babu wasu mutum hudu da za su gana face Allah ne na biyar, ko mutum biyar Allah ne na shida, ko ƙasa da haka ko sama da haka. Yace to in an ce Allah yana sama, to ta kaka za a cewa mutum uku na ganawa Allah na tare da shi. To ai tun nan in yana da lissafi da tunani, to Allah nawa zai rabuwa kenan, ba mamaki yanzu anan wasu uku na ganawa, a wani waje wasu biyar na ganawa, a wani gari, a wata ƙasa, a wata duniya, a sama, a ƙasa. To kana nihin Allah duka zai cicciro, wannan shige bayyanar da jahilcin shi. Ma'ana da aka ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, babu wasu mutum uku da za su gane face Allah ne na uku da iliminsa. Ma'ana yana tare da su da iliminsa. In ka ce Allah na ko'ina, har ma inda bai dace ba kenan kana nihin Allah na nan da zatinsa. Wannan kuskure ne, abin nan fassara ne kuma jahilci. Abinda a gaskiya Allah da kanshi ya tabbatar da Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Allah ya daidaita akan al-arshi, kuma al-arshi yana saman bakwai. Saman bakwan ma saman bakwai teku ne, saman tekun nan al-arshin Allah yake. Amma Allah yana tare da kowa da komi da iliminsa. Babu wani abin da zai faru wanda Allah bai san da shi ba. Wannan shine fassara ta gaskiya. Saboda haka kenan yake cewa kenan falahul ulul mutlaq min jami'ul wujuh. Allah yana da daukaka wanda yake sake ba kaidi ta dukkan fuskoki. Ulul qadar wa ulul qahar wa ulul zat, faman jahada ulul zat faqad jahada lawazim ismihi al-'ali. Da haka Allah ma'ana ya daukaka daukaka ta iko, yana saman kowa. Duk wani mai iko karkashin Allah yake, ba mai iko irin ikon Allah. Sannan kuma Allah ya daukaka daukaka wanda yake ta rinjaye, ba mai rinjayar Allah. Allah ya rinjaye kowa, ya rinjaye kome. Sannan kuma Allah ya daukaka ma'ana daukaka ta zati, ma'ana ta zatin shi Allah madaukaki ne akan haka. Da haka duk wanda yayi musan daukakuwar zatin Ubangiji, cewa Allah yana saman al'arshin sa da zatin sa, duk wanda yayi musan haka, to yayi musan abinda yake lazim, abinda yake dole na sunan Allah wanda yake al-Aliyyu madaukaki. Wannan shine aqida ingantacciya. Sannan malam yace qaribun mujibun, Allah na kusa, kuma Allah mai karba kiran mai kira ne. Da haka qaribun da mujibun wannan sunaye ne na Allah tabaraka wa ta'ala. A suratul baqara Allah ta'ala yana cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah ta'ala ya ce idan bayuna suka tambaye ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, idan za su roke ni nesa nake su daga murya koko ina kusa su yi kasa da murya, sai Allah ya ce ma annabi ka gaya musu anni qarib fa inni qarib, ni ina kusa. Kenan ba sai mutum ya daga murya ba, Allah ta'ala ya ce ina kusa, ba sai sun daga murya ba. Ujibu da'awata da'i idza da'ani, ina karɓa kiran duk mai kira idan ya kira ni. Duk wanda ya kira ni Allah yake ina karɓawa. Falyastajibu li, amma in mutum na son Allah ya karɓi kiransa, sai Allah ya ce to falyastajibu li, su karɓi kirana, abinda na kira su zuwa gare shi su karɓa su aikata. Wayu'minu bi, kuma su yi imani da ni, su gaskata ni. La'allahum yashuduna, tabbas din suka yi haka za su shiryu. Da haka in kana son ka kira Allah ya karba, ka roki Allah ya biya ma bukata, to ka zamanto mai bin dokokin Allah. Abinda Allah ya kira ka zuwa gare shi ka aikata, na aikatawa. Abinda Allah ya kira ka bari, ka bari. To kai kuma in ka daga hannu ka roki Allah, sai Allah ya ce labbaika ya abdi, sai Allah ya ce ina amsa maka ya kai bawa. Saboda haka kenan falqaribu ismun min asma'illah, suna ne daga sunayen Allah, wanda yake dalun ala qurbihi, wanda yake nuni akan Allah na kusa. Abinda ake nihi da alqurba anan shine qurbuhu ta'ala min awliya'ihi almuqarrabin, kusancin Allah ga masoyansa waɗanda suke makusanta, bayunsa waɗanda suke masu tsoron Allah. wannan kusanta ta ke banci waɗannan bayun ne Allah na jin kiran su Allah yana karɓa kiran su Allah zai faka musu akan yi masa da'a da suke yi da kuma bautan su da dukkan abubuwan da suke yi na bai ko na neman ma'ana kusanci a wajen Allah subhanahu wataala al-mujib sannan kuma Allah mai karbawa ne shi ma suna ne da cikin sunayen Allah wanda yake karba ma wanda ya kira shi ujibu da'watad da'i Allah ta'ala yake ina karba kiran mai kira a suratul ghafir ma Allah yake wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yake ku kira ni zan karba muku kenan kaga wannan suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala shi yasa shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah a cikin majmu'ul fatawa yake cewa walaysa fil qur'ani wasfur rabb ta'ala bil qurb min kulli shay'in aslan bal qurbuhu alladhi fil qur'ani khasun la 'am ma'ana babu a cikin al qur'ani wasfur rabb ta'ala siffanta Allah ta'ala bil qurb min kulli shay'in aslan ma'ana siffanta Allah da kusanci game da komai a asali babu wannan sai dai qurbuhu alladhi fil qur'an kusancin da yazo na ubangiji Allah ta'ala a cikin alqur'ani wannan khasun ne yake banci kusancin shi ga masoyansa bayansa waɗanda suke masu tsoron sa wala am ba wai wai kusanci bane wanda ya ga mai komai kowa ba dan haka kamar yanda Allah yake wa idza sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ذاك الله سبحانه وتعالى ينا قصا لون يكراش ذاك يضع أشكل صحيح البخاري ده مسلم حديث أبو موسى الأشعري يكتوى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير سنكتن كتارد من ذا الله أشكل وني بلا غرو sai suna daga murya idan za su yi kabbara musamman ma in za a hawo wani abin hawa wani tudu haka sai su kabbara su daga murya fa kala sai manzo Allah yace ya ayyuhan nas ya ku mutane irbi'u ala anfusikum yace ma'ana ku zamanto masu nutsuwa akan kawunan ku daina kiran ubangijin ku kira na rikin ma'ana girmamawa kuna daga murya yace fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban ku ba ku kiran kurma ko wanda baya nan wanda kuke kira ba kurma bane ba kuma baya nan ne bai na kusa da ku innama tad'una sami'an qariban yace ai kuna kiran mai ji ne wanda yake makusanci إن الذي تدعونه وندك كيكرا إن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يا نقطة قتيمك دقويا ما أنا أبي الهوانسا إن رقمي قريكا إذا متي يحو رقمي باقو شيكي أذاب بسوي رقمي تو الله ياهي قصدكي أكم وير رقمينك دا إندك كي زمني أكم رقمينك da haka Allah ba ne sai yake ba amma sai kaga wasu mutane wai zikirin Allah ne suke abu kaman hauka wanda wani in sunan baban shi aka ce ya rika kira haka ne yana yawo cikin gari ko yana bugan gaba a kansa to sai a ce ya hauka ce amma sai mutum ya zo yana kiran sunan Allah wasu ma har da kalangu a sama mutum kalangu ana mai kidi yana kiran sunan Allah yana bugan gaba yana rawa yana birkidar doriya kamar tambori wai Allah yake kira dan haka Allah na kusa Allah ba kurma bane Allah ba wanda bai nan bane inji annabi manzo Allah yace innama tad'una sami'an qariban kuna kiran wanda yake mai ji makusanci innal ladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unqi rahilati wanda kuke kira yahi yani kusa da dayanku daga wuyan abin hawansa fa kana sai ce innal ladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum kaga bai ce ba innahu qaribun ila kulli mawjud cewa shi makusanci ne zuwa da dukkan abin da yake samanni, a sai ya ce ma'ana yani aqrabu ila ahadikum, shine wanda yake kiranku. Haka maganar annabi Salihu alaihi salam da yake fastaghfiruhu thumma tubu ilai, ku nemi gafarar Ubangiji sannan ku tuba zuwa ga Allah. Yace inna rabbi qaribun mujib, Ubangiji na kusa yake, sannan kuma mai karba kiran mai kiran shi. Haka annabi Shu'aib yace wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilai, ku nemi gafarar Ubangijinku sannan ku tuba zuwa ga Allah. Inna rabbi rahimun wadud, lalle Ubangijina ma'ana rahimun mai jin kai ne, sannan wadud mai nuna soyayya da kauna ne ga masoyansa. Da haka abin wanda yake sananne qaribun mujib an hada shi ne da tuba da istighfari, kenan abin da yake nihin qaribun mujibul listighfaril mustaghfirin. Allah subhanahu wa ta'ala na kusa kuma mai karba istighfarin masu istighfari ne, waɗanda suke masu tuba zuwa gare shi. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda yake mai jin kai ne, sannan mai nuna kauna da so ne gare su. Saboda haka kenan yake bil wara mutawaddidu, Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala mai tausasawa ne, mai nuna kauna da so ne gabayunsa waɗanda suke muminai. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya soyayya so a cikin zukata, yake cewa innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, lalle waɗanda suka yi imani da Allah suka bi imaninsu da ayyukan kwarai, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah mai rahama ma'ana zai sanya son su a gare su. Shi yasa Abdullahi ibn Abbas da wasunsa daga cikin waɗanda suka fassara wannan aya ma'ana yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ila ibadi, da yace sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah zai kaunace su, Allah zai so su, kuma Allah zai sanya son su ga bayinsa. Ma'ana duk mutumin kirki zai so su, duk mutumin kirki zai so su. Shi yasa Ibn Abbas kenan, shi yasa wannan na daga cikin abin mamaki, bawa kowane bawa yana cikin matuƙa wajen bukata zuwa ga Allah. Yawa daga cikin mutane ba sa kwaɗayin ma'ana an yata waddada ila Allah, ya nemi ƙauna zuwa ga Allah, ya samu so a wajen Allah. Sai mutum yana neman abin da yake so, abin da yake so na rayuwar duniya kawai. Da haka mutum ka nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya so ka, ya sa son ka a cikin halittunsa. Wannan shi ne abin da ya dacewa. Baiti na 12 malai ce huwa al-hayyu wal-qayyum zul-judi wal-ghina wa kullu sifati alhamdulillahi tusnad. Huwa al-hayyu, Allah shi ne rayayye, rayuwa kuma wadda take cikakka, wadda rashin ta bai rigaya ba, sannan kuma wannan rayuwan ba ta ƙarewa, sannan kuma babu tawaya a ciki. Allah rayayye, ba a taɓa yin Allah ba a ce babu shi raye. Sannan kuma ba a samun cewa kuma Allah ya wayi gari babu shi raye. Tun fil azal Allah rayayye ne, kuma ko da yaushe Allah rayayye ne. Komai zai kare rayuwa a ban duniya banda Allah. Saboda haka huwa al-hayyu, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne rayayye wal-qayyu, sannan Allah shi ne wanda yake tsaye da kansa, sannan wanda ya tsayar da halittunsa. Wannan shi ke nuna cikar wadatuwa da cikar iko na Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tsaye yake da kansa, Allah bai da mataimaka, Allah bai da masu tarayya a cikin gudanar da ayyukansa. Allah shi ke tsaye da kansa, kuma halittunsa ma shi ne yake tsaye da su. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, yangyadi ko bacci bai kama Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka kenan Ubangiji Allah ta'ala waɗannan sunaye ne guda biyu waɗanda suka zo a cikin Al-Qur'ani, daga ciki sun zo a cikin Ayatul Kursi. Zuwa waɗannan sunayen ake maida dukkan siffofi, ma'ana siffofi na zati suna komawa ne zuwa ga Al-Hayy, siffofi na alfi'liya aiki suna komawa ne zuwa ga sunan Al-Qayyum. Allah shi ke tsaye da kanshi, kuma shi ke tsaye da gudanar da komai. Ba wani abin da ya isa ya gudana a rayuwar duniya ma'ana sai da horewar Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne abin da ya kamata kowa ya sani. Zuljudi, Allah ma'abuci ni'imomi da karamci da kuma ma'ana kyautatawa da falala, Allah shi ne ma'abuci wannan. Duk wata ni'ima da mutum yake tamaka da ita daga Allah ce, ma'ana ta Allah ce, Allah ne ya hore masa wannan. Kuma ni'imomin Allah yalwata suke, Allah yana bayarwa da kowa abin da ya dace da shi. Ba dan ni'imomin Allah ba baka iya rayuwa, hatta da iskan da kake shaka ma'ana ni'ima ne, wanda in ba da shi ba baka iya rayuwa. Baka iya gane cewa ni'ima ne sai lokacin da ka samu matsala, ma'ana sheda. Je ku gani, in aka sanya ma wannan abin da yake taimaka ma mutum, ma'ana sheda yake bashi, ma'ana gazi ne za a kawo wanda zai rika taimaka maka, wanda inda za a gama kudin shi Allah ɗaya sai iyakarsa. Inda za a gama kudin, kudi ne mai tsada, amma gashi nan kana shaƙa kyauta, ka shaƙi na ƙwarai, ka fitar da wanda yake ba na ƙwarai ba kyauta. Wannan ni'ima wace ce? Ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abincin da za ka ci, da abin da za ka sha, da abin da za ka sa, da lahiyar da kake tamaka da ita, da dukkan abin da kake tamaka da shi na ni'ima daga Allah ne. Ni'ima ne na Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ganinka, jinka, duka wannan ni'ima ne. Ba ka ganewa ni'ima ne sai ka rasa su. Wannan Allah ne wanda yake zuljud, ma'abuci kyauta, ma'abuci ni'imomi, ma'abuci kyautatawa, ma'abuci karamci, ma'abuci falala. Wannan duka siffofi ne na Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka wa kullu judin wa fadlin wa karamin fa huwa minni wa fadlihi wa judihi, dukkan wata kyauta, dukkan wata falala, dukkan wani karamci, wannan yana daga baiwar Allah da falala ta Allah da kuma kyauta ta Allah subhanahu wa ta'ala. A suratul Nahl Allah ya ce wa in wa ma bikum min ni'mati, duk abin da ke tare da ku na wata ni'ima, ko kakace ni'imar, ko min karancinta, ko min yawancinta, Allah ta'ala ya ce fa min Allah, daga Allah ne kowace irin ni'ima ce. A suratul Ma'al Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, da za ku kidaye ni'imomin da Allah ya muku, ba ku iya lissafi su. Da haka Ibn al-Qayyim rahimahullah a cikin Madarijus Salikin yake cewa al-jud kulluhu lahu wa ahabbu ma ilayhi an yajuda ala ibadihi wa yusi'uhu fadlan wa yagmurahum ihsanan wa judan wa yutimma alayhim ni'matahu ويضاعف لديهم منته ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه فهو الجواد لذاته وجود يعني وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده فليس الجواد على الإطلاق إلا هو وجود كل جواد وجوده ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق او يدور في اوهامه. ابن القيم الله يمس رحمه يكي تشوى كوتا دكا كوتا الله سنن ابن ده يسويوا زواغا معنى ابن ده يسويوا زواغا الله شيني ييمك بايوسا كوتا يلوتا مسا فللس يلل بيس ده كوتا تاوسا ده كوتنسا يتكا نئمومنسا أكنسو ينين كاموس بيوسا سننكما يسند ده سوفو فلسا ده سونا ينسا سننكما ألا يسن ياموس سن نئمومنسا dan haka Allah shine mai kyauta da zatin sa, dan haka shine kyautan dukkan kyauta wacce Allah ya halitta, wanda Allah ya halitta sannan Allah ne ke halittan wannan kyauta har abada. Koda ko kyautar bata huce gwargwadon zarra ba a kiyasi zuwa ga kyautar Ubangiji Allah ne. Dan haka babu wani mai kyauta, kowane irin kyauta ne face Allah ne. Dan haka kyautar Allah ita ce dukkan kyauta, daga kyautar Allah ne, da kuma yadda Allah yake son yin kyauta da bayarwa da kyautatawa da alkhairi da ni'imantawa da kuma yin falala ga bayinsa, wannan fiye da yanda tunaninka, ma'ana fiye da yanda halittu suke tunani, haka Allah yake. Ko kuma abin da ke gudana a cikin tunanin mutane, Allah ya huce haka wajen kyauta. Walghina da wajen wadata, Allah mawadaci ne. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatu wadata ta zati daga dukkan halittunsa. Da haka Allah ya ce, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ya ku mutane, ku ne waɗanda suke mabukata zuwa ga Allah. Wallahu huwal ghaniyyu sabar ya amana ne ya tare bari ha kada mu samu abin daga nan ne. Ana doka harka sa abin nan abin da ba shi magani haka ana samun matsala wajen doka. Yanzu ba mu sa ina ne muka tsaya ba, to kusa ina ganin dai saboda samun matsala wannan doka inda kan mu je mu yi ta zuba karatu ya zamanto kuma abin da aka doka bai shiga ba. A nan za mu dakata in Allah ya kai mu rana ya kawo, insha Allah za mu ga daga inda dokar ta tsaya iya so sai mu dora daga nan. Da wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdika شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.